أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة ما سوك الله معدود النكتر في الحرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا منون رانا سامي عبد الرحيم رئيس دنا ولن كمل كرام صلى yayin da kuma fadilatul sheikh dr usama abdullahi khayyab ya riga da ya hawo mun bari kuma domin jagorantar mu a sallah juma'a ta wannan rana mai albarka mai dakon fara gabatar da sallah daga wajen malamin mu fadilatul sheikh dr ayub shamu ga watan rabiul akhir insha Allah ta'ala Allah ta'ala da ta da malam da abin da ke shi ne daidai Allah kuma ba mu ikon saurare da jin abin da ke gaskiya a koda yaushe godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana mana abubuwan addini ya saukan mu kuma bawansa littafi bayyananne da ya zama shiriya da kuma bayyanuwa da shiriya ga mutane ina gode masa subhanahu wataala ina ƙara godiya a gare shi kuma na shaida ba an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai wanda Allah shi ne ma'abuki girma mai girma kuma na shaida lalle annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga talikai ya Allah ƙara salati taslimi ga bawanka ko manzonka ne Muhammad da kuma iyalansa alaka ga ku da sahabbansa waɗannan masu farin fuska da tabi'ai da wanda suka bi tabarjin gaskiya har zuwa da kiyama bayan haka ku tsoron Allah ya ku bayan Allah kuma ku bi hanya wadda ta kasance masu tsoron Allah suka bi ta masu yin riko da abin da ke na duniya domin samun lahirarsu kuma ku yi ƙoƙarin samun yardar Ubangiji wanda suka samu tasiri gare shi akan wannan abin da ya shafi kauce masan zuciyarsu ya ku bayan Allah lalle yana daga cikin baiwa Allah lalle yana daga cikin baiwar Allah ga bayinsa wadda yake tausayi gare su kuma ya tabbatar da ita gare su da hanyoyin ni'imomi da yawa wanda Allah ta'ala ya mizan alkhairi gare su wanda zukatansu suke hauhawa zuwa gare su kuma zukatansu suke samun nutsuwa kuma rayuwarsu suke samun daɗi akan wannan kuma suka samu rabautuwa a nan duniya da kuma lahirarsu lalle yana daga cikin girman abin da ya fi amfani a cikin wannan wanda ya fi tabbatuwa kuma shine abubuwa guda uku wanda Ubangiji umarni da su wanda ayar Allah ta'ala cikin littafinsa take kunshe da su gaba ɗaya sun haɗa ƙa'idodi na shari'a a cikin abin da ake umarni a cikinsa a cikin umarni da kuma hani gaba ɗaya har ya zama cewa babu wani abu kyakkyawa wanda wannan aya ta kunshe shi babu wata falala kuma face wannan aya ta yi nuni zuwa gare shi babu wata karamci ba ce ta kwadita zuwa gare shi ta nabbahar da mutane zuwa gare su yayin da muka sani cewa wannan aya tana dauke da qawaid na mu'amalar Allah da kuma Ubangiji da kuma abin da ya shafi ihsani ga bayi akan al'amarin Allah da bayinsa wanda ya zama wajibi Allah ta'ala ya yi bayani a gare ta Allah ta'ala ya ce ku yi riko da afuwa kuma ku yi riko da abin da yake na urfi kuma ku kauda kai akan jahilai Allah ta'ala ya fara bayani akan a kula da mu'amalar mutane abin da ya tabbata daga maganarsa da kuma sauƙaƙe musu da Allah ta'ala ya yi da kuma abin da zukatansu ta kai su zuwa ga baka akan irin wannan ba tare da kuntatawa ba Allah ta'ala ya yi bayani a wajen cikar wannan abin da yin riko da kuma abubuwa wanda suke na daidai don ɗauke kunci sannan Allah ya umarni da urfi shine duk wani abin sani wanda ya haɗa al'amura masu kyau kuma ake amfanuwa da shi mafi girman su kuma shine tauhidin Allah ta'ala da kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi ko ya kwadaita zuwa gare shi kamar yadda Ibn Jarir Allah mai rahama yake faɗi daga cikin wannan kuma akwai sa zumunci ga wanda yake zumuncinsa da kuma afuwa ga wanda ya yi zalunci ya ku bayan Allah yayin da cutarwar jahilai ta zama cewa babu makawa dole sai an tabbata gare ta da kuma al'amura waɗanda ake gani da juya baya ga jahilai, sai ya zama cewa babu wani abin da za a iya kallo a cikin wani tsari, da kuma abin da yake ya ɗauke da abin da kuma ya zama dole a yi haƙuri a kan cutarwarsu, a yi haƙuri da su. Wannan shi ne hali mai kyau da kuma hanya mabi kyau da ake bi, wanda annabin rahama da shari'a sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kanta tare da waliyansa da kuma maƙiyansa, da hanyar amsa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin Allah ta'ala kamar Ibn Qayyim ya faɗa cewa lallai Allah ya yi umarni da ya haƙuri da kansa tare da wanda yake kiransu, tare da waɗanda yake kiransu kuma suke roƙon Ubangiji safiya da madaice, suna neman yardar Ubangiji, kuma kada ya juya baya gare su. Yayi aka mai umarni da ya masa afuwa, ya nema masa gafara, kuma ya nemi shawararsu a cikin al'amari, kuma ya masa salati, kuma Allah ya umarce shi ya kaurace mu wanda ya saba masa, ya juya mai baya har ya zama cewa ya komo ga Allah kuma ya tuba, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mutane uku hijira yayin da suka ki zuwa yaki, kuma ya umarci kowa ya zama cewa ya nisanci abin da suke dauke da shi na sabo, kuma sun kasance a cikin wannan al'amarin nasa duk matsayinsu daya a wajen Allah, mai matsayi da wanda baya da matsayi. Haka nan Allah ta'ala kuma ya umarce shi da ya nemi tsari akan abin da yake na shidanu na aljanu, ga wanda yake ya saba sai ya zama abin da wanda ya saba da wanda ya kyauta a mai kyakkyawa, wanda kuma ya mummuna mai mummuna a yi haƙuri da shi, a kuma ya haƙuri akan zumuncinsa, a sa da mai zumuncin ya yanke. Ya tabbata kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan maƙiyinsa ya aikata haka, to zai zama kamar ya dawo gare shi. Haka nan kuma maƙi a cikin aljanni da kuma mutane, a nemi tsarin Allah daga sharrinsu. Allah ya haɗa masa wa'innan al'amura gaba ɗaya a cikin fadin Allah ta'ala. Allah yana cewa ka yi riƙo da afuwa, ka yi umarni da kuma kyakkyawa, kuma ka kaura kai da jahilai. Sannan kuma idan shaitanu suna so su kusge ka, ka nemi tsarin Allah daga sharrinsu. Lallai hakika Allah mai ji ne kuma sani ne. Kuma Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallam da yin riƙo da abinda yake neman tsari daga jahilai da kuma sharrin shaitanu, ta hanyar neman tsarin Allah daga sharrinsu. Kuma Allah ya haɗa masa su a cikin wannan ayar gaba ɗaya kyawawan ɗabi'u da kuma kyakkyawan mu'amala, da kuma abin da ke ɗa'a ya ku bayan Allah, wanda yake mai ɗa'a tsakanin da mutane a abubuwa guda uku, domin dole ya kiyaye haƙƙinsu, wanda kuma ya zama wajibi ya tsayuwa a kan wajen kiyaye haƙƙinsu. Daga cikin kuma umarni da zai umarce su da shi, kuma ba makawa gare shi a wajen tunkuɗe wannan adawar da haƙƙinsu da Allah ta'ala ce riƙo da shi daga haƙƙin da yake kansu, wanda Allah ta'ala ya sa rayukansu suka samu ƙarfi a kansu, kuma ake masu afuwa a kansu, kuma aka sauƙa musu shi ba tare da an tsananta musu ba. Kuma wannan shi ne afuwa, wadda babu wata cutarwa ko kuma tsanani da za a bari ya rinjaye a kan wannan. A yi umarni da kuma mutum ya tsaya a kan al'urfi, shi ne umarni kyakkyawa da ba tare da tsanantawa da tsanani ba. Kuma a yi umarni da kaure kai a kan jahilci, jahilai daga cikinsu, wajen juya musu baya ba tare da ya yi riƙo da abin da zai zama ya rama irin abin da suka mai ba. Ta haka ne zai samu tsari daga sharrinsu. Haka nan Allah ta'ala yake cewa ya Ubangiji, idan kana nuna mu abin da suke aikatawa, Allah kar ka sanya daga cikin mutane azzalimai, kuma mu akan abin da suke tafiya a kai, Allah ta'ala ce mai iya nuna maka su ne, amma ka tunkuɗe abin da suka maka mummunar kyakkyawa, mu ne muka fi sani abin da suke aikatawa. Kuma ka ce ya Ubangiji, ina neman tsarinka daga hamazar na shaitanu, kuma ina neman tsarinka ya Allah da su halarci inda nake. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kyakkyawa da mummuna ba sa zama daidai, tunkuɗe abin da yake shi ne ba daidai ba zuwa ga abin da yake mai kyau. Sai zama an tsare adawa, an tsare ka tsakaninka da wanda yake da adawa da kai, ya zama cewa kamar wani waliyi ne hamimi gare ka, ba mai iya karɓar wannan sai wanda suka yi haƙuri, ba mai iya samu wannan kuma sai wanda suka kasance masu babban rabo ne. Haka Allah ta'ala ya ce idan kuma shaitan yana roƙe fije ka, to ka nemi tsarin Allah daga sharrinsa, ka nemi tsarin Allah daga sharrinsa. Lalle Allah mai ji ne kuma sani ne. Wannan siga ce sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce muna bayani tare da mutane bayan ƙasa, mutanensu da aljanunsu, muminansu da kafiransu, da shi ne kuma ake samun koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'amura kamar da Allah ta'ala yake cewa lalle aya gidan ce gare ku abun koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake kudayin sa haduwa da Allah da kuma gobe al-kiyama kuma ya ambaci Allah ambaci mai yawa Allah amfani ne ku da abin ke cikin shiriyar litafin sa da kuma shiriyar annabin sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fadin wannan magana da kuke ji ina neman gafara Allah mai girma madaukaki da inda ku da sauran musulmai gaba daya da dukkanin zunubi da kuskure lalle hakika Allah mai gafara ne mai jinkai
Alhamdulillah
godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ne baiwa ne karamci ina gode mu subhanahu wataala ina ƙara godiya gare shi kuma na sheda ba mun bauta da gaskiya jinjanta sai shi kadai ubangijin mutane da aljanu kuma na sheda lalle jagoran mu annabi Muhammadu bawa sani kuma manzon sani jagoran ƴaƴan adnana Allah ƙara salati ga bawan ka kuma manzon ka da kuma iyalan gidansa da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka fi tabarin gaskiya da kyautawa bayan haka ya ku bayan Allah lallai juya ma jahilai baya su ne wawaye ta hanyar barin mu'amala da su da kuma kin yin mu'amala da su wannan babu wani magani da ya fi irin wannan da kuma girma akan cutarwa zuciyarsu shi ne irin juya musu baya wannan kuma shine ma abota ilimi suka faɗi cewa lalle ba sa buƙatar gaskiya idan suka rasa ta kuma ba sa yin riko da abin da ya saba mu zuciyarsu idan suka gansu kuma ba sa mutunta kowa ba sa mutunta kuma ƴan uwantaka ba sa gode mu ni'imar da ake musu sai abin da kawai suka gan shi ne a gaban su idan ya yanke sai kuma wannan gode ta koma kafirci kuma ya zama yabo da suke ya zama zargi da kuma zamantakewa ya zama ƙauracewa ƙaura ta zama ƙiyayya da ku tsoron Allah ya ku bayin Allah ku zama daga cikin masu amsa umarnin Allah ta'ala ta yi riko da afuwa da yin umarni da al'uruf da juya ma jahilai baya mafi girman abinda za ku iya domin tanadi domin alkhairi da za ku samu da cin kuɗin sharri da samun kyakkyawa a duniya da kuma raba wuta da kuma ɗaukaka a lahira ku dinga tunawa a koda yaushe lalle ga Allah ta'ala ya umarce ku da wani al'amari na salati da kuma salami ga mafi girman bayi Allah ta'ala yake cewa lalle hakika Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi ya kuna suka ce masu imani ku yi salati da sulimi ga annabi Allah ƙara salati ga annabi Muhammad da iyalin annabi Muhammad kama inda kai salati ga annabi Ibrahim da kuma iyalin annabi Ibrahim kuma kai abun godiya ne ya Allah cikin kalakai Allah kai albarka ga annabi Muhammad da kuma iyalin annabi Muhammad kama inda kai albarka ga annabi Ibrahim da kuma iyalin annabi Ibrahim Allah kai abun godiya ne a cikin kalakai Allah kai da kuma khalifu wannan guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali da kuma sauran iyalai da sahabbai da tabi'ai da kuma matansa uwayen muminai da mu da su a cikin afuwarka da karamcinka da kyautawarka ya mafi alkhairin wanda ya afuwa yi kau da kai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaci musulunci da musulmai ka tsare mutuncin addini ka taimaki bayinka masu tsoronka masu tauhidi Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce da sauran garuruwa na musulmai ya Allah ya ubangin talakai Allah ka amintar da mu a garuruwanmu ka gyara mana kuma jagororinmu da masu kula da al'amarinmu kuma ka ƙarfafi jagoranmu da kuma mai kula da al'amarinmu ka kuma haɗa masa mutanen kirki Allah ka datar da shi ga abin da kake so kuma ka yarda da shi ya mai amsa addu'a Allah ka datar da shi da rimansa ga abin da yake alkhairi tauhidi da musulunci da musulmai da kuma abin da yake shine maslaha gari da kuma bayi ya wanda kuma kuma tukuma zuwa gare shi sanan sakamako Allah ka gyara mun addinin wanda mutuncin mu ke cikin sa ka gyara mun duniyar mu wanda kuma rayuwar mu ke cikin ta Allah ka gyara mun lahirin mu wanda makoman mu ke cikin ta Allah ka sanya rayuwa ta zama ƙari gare mu a cikin dukkan alkhairi sanya mutuwa ta zama hutu kuma gare mu a dukkanin sharri Allah ka inganta mana rayuwar mu a cikin dukkanin al'amura Allah ka tsare mu daga fuskancin duniyar kuma azabar lahira Allah muna neman tsarinka daga kaucewar ni'imarka da daukewar lafiyarka da kuma mummunan kamunka ya Allah da dukkanin fushinka Allah ƙara mana karka rage mana ya Allah ka ba mu ya Allah karka haramta mana ka kirmu ma mu ya Allah karka lakanta mu ka fifita mu ya Allah karka fito sa kan mu Allah ka warkar da marasa lafiya mu kai rahama ga mutan mu kai mu zuwa ga abin da yake shine burin mu zai kai mu zuwa gare ka Allah sanya kyau ayyukan mu zama shine baqiya ta salihat Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyan mu da abin da ka so ya abin talakai Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyan mu da abin da ka so ya abin talakai Allah ka tsare mu daga makiyanka da makiyan mu da abin da ka so ya abin talakai Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka akan su muna neman tsarin daga sharrin su Allah muna kai kukan mu zuwa gare ka ya Allah muna neman tsarin daga sharrin su Allah muna kai kukan zuwa gare ka muna neman tsarin daga sharrin su ya ubangiji mun zalunci kawunan mu in ba gabarta mana kai mana rahama ba za mu gamsu daga cikin bayan khasararru ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira tsare mu daga azabar wuta وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أنا من فضيلة الشيخ دكتور أسامة عبد الله خياط
الله أكبر الله
يا ده ونن أنت شرف أبا كما شاكم دم ونجيب ونن أبا شيني فدين الله سبحانه وتعالى خذ العفو واعمل بالعرف وعارض على الجاهلين وانا خطبة تمالا يا جنا سمي اكا وانا اوا قد اكو وانا يتسنزوني افتو الاية لا وانا تاكون شكما جو سكم معاملة جمجاني دا الله سبحانه وتعالى يتيني مباي سيروكو دايتا وانا اوا قد اكو suna daga cikin mu'amala da mutum zai yi duk wanda zaka yi mu'amala da shi ba ka tare da cikin abubuwan nan guda uku dole a kan kake mu'amala khuzil afwa ka dinga afwa ka zama mai haƙuri ka zama mai tausayi ka zama mai kauda kai akan bata maka da mutane ke yi kada ya zama koda yaushe aka maka intiƙami kake yi kana ɗaukar fansa karama abin da aka yi maka yanzu nan wannan abin ba daidai bane ya ku bayin Allah idan aka maka ba daidai ba abin da ake bukata gare ka shine haƙuri da afuwa da kauda kai cewa an bata ma kana neman afuwar Allah ta tabbata a gare su saboda sun maka ba daidai ba ya zama haƙurinka ya yawaita aka wani suka bata maka wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma mutane gaba daya aka umarce mu da mu zama masu haƙuri mu yi afuwa akan wanda ya mana da gangan da wanda ma ya mana ba da gangan ba mu zama masu karɓar afuwarsa saboda rayuwa tana buƙatar uzuri tana buƙatar afuwa in mutum ya maka ba daidai bai baka haƙuri kai haƙuri
Allahu akbar
domin kai ma za ka yi ɓata ma wani wannan ɗin ba ne ma kuskuren za ka yi ɓata masa yayin da ya nemi afuwar ka baka mai afuwa ba ko kai kuma ka zo nemi afuwa wajen ka shi ma ba zai maka ba amma muka zama masu afuwa tsakaninmu da junanmu Allah zai yabe mu Allah kuma zai ƙarfafe mu kuma Allah zai so mu saboda mun zama masu afuwa masu kauda kai akan kurakuran da wasu kai mana sannan abu na biyu da ake so bayan su dukkan shi ne wa'amur bil urf mai umarni da kyakkyawan al'amari mai umarni da abu mai kyau gaskiya a wajen mu'amala da mutane, amana a wajen mu'amala da mutane, kyautata mu zato a wajen mu'amala da mutane, yadda da kaddar Allah subhanahu wa ta'ala a wajen mu'amala ka da mutane. Daya daga cikin abin da aka umarni shi, umarni kyakkyawa, idan ka ga mutane ka umarce su da abin da Allah yake so, ka kuma hane su akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala baya so. Daya daga cikin wa'amul bil urf, ka umarci mutane akan abin da in suka yi shi za su samu yardar Allah, za su samu falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Kada ya zama tunaninka a koda yaushe shi ne saɓani tsakanin mutane. Allah ba zai marhaba da abin da kake yi ba, Allah kuma ba zai so abin da kake ya mutane ba. Haka nan abu na uku shi ne wa'ari an jahili, ka juya ma jahilai baya. Jahilci musiba ne, jahilci bala'i. Idan mutum ya nemi mai gunzuma maka bala'i, kamar yadda malai ce malami sun itibari akan babu maganin da zai magancewa a wajen jahili irin ka juya mai baya. Kamuna mai baka damu da me yake yi ba. Idan jahili ya maka abu, karkace za ka rama a matsayin ka na mai ilimi, mai hankali, mai mutunci, wanda ya san ya kamata. Idan mutum ya ma ba daidai ba, juya mai baya kawai. Allah da abin da yake yi baka damu da shi ba. In ya biyo ka tanan ka juya mai baya tanan, cewa ya yi baka gani ba. Ya ta yi, ba zai samu nasara a kanka ba, kuma zai samu ɗaukaka a kanka ba. Saboda me? Saboda shi yana yin ba daidai ba, kai kuma kana yin abin da ke shi ne daidai. Da haka ɗan uwa musulmi, mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, mu kuma nemi taimako a wajen Allah. Kamar yadda na raba ki cewa iyaki ani, wai mutum ya zo yana ma wani magana ce kai nake yin magana da kai, to ban san magana ni kake ba. Ma'ana ka ta mun hauka da shirmi, kana zaune da mutane suna maka ba daidai ba, kau da kai akan su. Kana zaune da matarka tana maka ba daidai ba, yi haƙuri. Makwabcinka ya ma ba daidai ba, yi haƙuri. Kishe ki ta maki ba daidai ba, yi haƙuri. Wannan ya fi ciwo gare su. Sama ki dawo kina bala'i, kina ɗaga murya, kina hauka a cikin gida ya ta zama ɗaya da ke da iri ɗaya. Sai a zo a ba ku rashin gaskiya gaba ɗaya. Amma ta yi kin yi shuru, kin yi murmushi, kin yi dariya. Ki au ma hukaci ya ma ki kamar da ni, ko kana hauka na ƙyale ka au, ni ma hukaci ne kenan, ka ƙyale ni kenan, ki dama menene kai. Inda ni ɗan uwanka ne ma hukaci, ai sai ga muna ta bala'in da ni da kai. Da haka ƴan uwa musulmi, wannan aya da malai ya karanto mana cewa ita ce ginshiƙin mu'amala ta ɗan adam gaba ɗaya, ita ce ya kamata mu yi ƙoƙari ita. A wajen mu'amala mu yi umarni kyakkyawa, mu sadar da zumuncin mu, sa'annan kuma mu yi afuwa, mu kau da kai akan jahilai. Allah zai kasance tare da mu a koda yaushe. Dan uwa fadilatu Sheikh Usama, Dr. Usama Abdullahi Khayyat, ina kokarin karkare sallah a daidai wannan lokaci. Muna ba mu ƴan uwa hakuri saboda yanayin murya ta yau, akwai mura, akwai kuma rashin fitan murya din sosai. Muna fata dai masu sauraro za su yi mana afuwa, su ji sun fahimci kuma bayanin da muke da ta dauke da shi a daidai wannan lokaci. Malam ya kammala sallah ta wannan rana mai albarka ta 17 ga watan Rabiul Akhir. Muna fatan kuma Allah ta'ala ya nuna mana mako mai zuwa cikin imani da lafiya da kuma kwanciyar hankali. Allah mai iko ne akan wannan, kuma Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu, da yafiya muna zunubanmu da kurakuranmu. Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomar mu da mu da iyayen mu da malaman mu da shugabannin mu. Allah ya yafiya muna a madadin wannan tashar da ka muku wannan shiri kai tsaye. Mun ce muku sallama ni ne ga mata Abdul Muttalib Muhammad Awul Musuni ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين.